daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalul FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa gwamnatin jihar Yobe ta ce ta yi nasarar shawo kan barkewar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara da jihar ke fama da ita.
Da taimakon Allah an samu ƙarshen wannan ciwo din yanzu kusan kwana 21 ba wani wanda ya zo da ciwon amai da gudawa wanda ya kama da kwalara.
Za ku ji ƙarin bayani muna kuma tafi da maimaicin shirin ciki da gaskiya da kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru da ma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana da kuma guzurin azumi albarkacin watan Ramadana. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladem Ibrahim Ayawa wanda zai karanto mana labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Ganawar nan ta musamman da aka gudanar tsakanin shugaban Amurka da na Koriya ta Arewa ya kawo ƙarshe a jiya Talata tare da alƙawarin kawo ƙarshen shirin kwance damar makami mai linzami a zirin Koriya. To sai dai kuma abin da ake sa ran ya zama babban labari a wannan zaman ba shine fito fili ba a ƙarshen yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka sa wa hannu. Domin ko shugaba Trump ya ci gaba da nana ta cewa zai dakatar da atisayen da ake yi tsakanin Amurka da sojojin Koriya ta Kudu. Wannan shawarar ta Trump dai ta bar abokiyar Amurka da ma sauran jami'an sojan Amurka da ke buƙatar ƙarin haske game da inda aka kwana a kan zirin na Koriya ta Arewa. Wannan matsayin na Trump dai ya bar ƙwararru a harkar soji da rashin sanin tabbas a kan wannan batu. Sai dai a wuri ɗaya kuma ra'ayin 'yan majalisar dokokin Amurka ya bambanta game da wannan ganawar irin na garin da garin da aka yi tsakanin shugaban na Amurka da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa. Ganawar da shugabannin biyu suka yi a ƙasar Singapore ya zame wani tarihi wanda aka kammala da alkawarin cewa ƙasar ta Koriya ta Arewa za ta lalata makamanta da ke zirin na Koriya ta Arewa. A nan Washington dai 'yan majalisar dokokin sun ce suna ganin wannan ganawar ita ce matakin farko na kawo daidaito tsakanin ƙasashen, amma kuma yayin da 'yan jam'iyyar Republican ke da tabbaci ko ƙwarin gwiwa a kan wannan yarjejeniyar, su ko 'yan jam'iyyar Democrat na cewa ne har yanzu fa da sauran rina aka ba, domin ko yarjejeniyar an barta a dunkule ba a fayyace ainihin muhimman batutuwa ba a cikin wannan lamari. Sai dai daga ƙarshe kalaman na 'yan majalisar ya buƙaci ƙasashen biyu da samar da zaman lafiya mai ɗorewa a zirin na Koriya ta Kudu da kyakkyawan dangantaka tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa tare da ganin an cimma maslaha mai ɗorewa. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce zai yi wahala ƙasarsa ta ci gaba da tsayawa cikin yarjejeniyar na makami mai linzami ta shekarar 2015 da aka sa wa hannu da ƙasashen duniya, muddin dai ba za ta amfana daga wannan yarjejeniyar ba. Rouhani ya faɗa wa shugaban Faransa Emmanuel Macron ta wayan talho shi da sauran ƙasashen da ke da suka sa hannu a wannan yarjejeniyar kamar su Birtaniya, Germany, Russia da China cewa wajibi ne fa su samu hanyar da za su saka wa ƙasar ta Iran. Bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar ficewa daga yarjejeniyar tare da ƙaƙabawa Iran ɗin wasu takunkumai, Trump ya ce Amurka ta fice ne domin yarjejeniyar ta raja a ne a gefe guda, wato Iran ce kaɗai za ta amfana fiye da sauran ƙasashen. Sai dai tun lokacin da Amurka ta ce ta janye daga cikin wannan yarjejeniyar a cikin watan Maris, wannan ya sa ta bar Faransa da Jamus Birtaniya suna ta ƙoƙarin ganin cewa Iran ta samu wadatattun kuɗi da kulawa domin kawai ta ci gaba da kasancewa cikin wannan yarjejeniyar. Shugaban Faransa ya ce da sauran ƙasashen da ke da sa hannu a wannan matsaya da aka cimma za su yi wata ganawa nan ba da jimawa ba a Vienna. Ƙasar Girka da na Macedonia sun cimma wata yarjejeniya da aka kafa tarihi a jiya Talata. Hakan ko ya biyo bayan kwashe lokaci mai tsawo ne suna gaba da juna wanda ya haifar da samar da yakin na Macedonia wacce take yankin jamhuriyar Yugoslavia da kuma tsohuwar ƙasar Macedonia ta Arewa. To yanzu dai wannan sabuwar ƙawance ko kuma yarjejeniya da aka cimma tsakanin prime ministocin biyu an amince cewa za a riƙa kiran ƙasar da sunan jamhuriyar Macedonia ta Arewa. Shi ko prime minister Alexis Tsipras cewa yayi wannan yarjejeniyar ya kawo ƙarshen duk wani matsayi da Macedonia ta ɗauka akan yankin ƙasar Girka. shi ma shugaban majalisar wato kungiyar kasashen Turai Donald Tusk ya yi wa kasashen biyu ya taya kasashen biyu murna ne yana mai cewa abinda ake ganin kamar ba zai yiwu ba yanzu ya yiwu ya faɗi haka ne ko a shafin sa na Twitter shi ma sakataren kungiyar NATO Jens Stoltenberg cewa wannan matsaya da aka cimmuwa zai taimaka gaya wajen karfafa zaman lafiya a daukacin yankin kudancin kasashen Balkan din. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka dake nan birnin Washington DC. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya bada sanarwar harin sojan da aka kai wa Kurdawa yan awari a babban tungan su dake Iraq. Erdogan ya dauki wannan mataki ne a yayin da ya auna begen samun kuri'a na yan kishin kasa musamman akan zaben da za a yi a wannan watan. Tun a ranar Litinin ne dai aka bada labarin lugudan wuta da jiragen saman yakin Turkiya wanda take ta yi a yankin Kandil. Sai dai ba wani labarin cewa an kai hari ta ƙasa. Nasarar wannan harin zai ƙara wa Erdogan ƙwarin gwiwa na farfafitukan yakin neman zaben sa dake tangal-tangal. Kuri'an jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa Erdogan yana samun koma baya akan gaba da yake da shi na farin jini. Ga bisa dukkan alamu ko zai yi nasara sai dai ba kai tsaye ba.
Ladan Ibrahim a yau ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. To hukumomi a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce sun yi nasarar shawo kan barkewar cutar amai da guda ko kuma kwalara da ta yi sanadin asarar rayuka a jihar. Cutar ta barke ne tun a watan Maris din wannan shekara inda ta kama sama da mutum 400. Ga rahoton da Haruna Ado da Biyu ya aika mana.
Rahotanni dai na nuni da cewa mutane 404 ne suka kamu da wannan cutar amai da gudawa a jihar Yobe, yayin da cutar ta halaka mutane guda 16 wanda ta samu kashi 3.7. Sai dai yanzu hakan hukumomin jihar sun ce wannan cuta babu ita, da yanzu an kwace kwanaki 21 ba samu labarin bullar cutar amai da gudawa a kowace karamar hukuma ba, don haka suna tabbacin cewa an kawo ƙarshen wannan cuta na amai da gudawa. Dr. Muhammad Bello Kawu wanda shi ne kwamishinan ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar Yobe.
Gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki sun yi duk abin da ya dace, kuma da taimakon Allah an zo ƙarshen wannan ciwo din yanzu kusan kwana 21 ba wani wanda ya zo da ciwon amai da gudawa wanda ya kama da kwalera, kuma wanda ma ya zo da amai da gudawa to mun je mun gwada mun tabbatar ba kwalera ba ne. Saboda haka tsari na harkar lafiya ta duniya da zamu iya cewa a Yobe babu annobar ciwon kwalera insha Allah.
Kamar mutane nan ranka da za a ce sun kamu da wannan ciwon kafin a ce an magance wannan matsala gaba daya.
Mutane 404 suka kamu da wannan ciwon wanda kuma aka ba su magani sannan kuma kadan daga cikin su kuma suka rasu.
Gudanar ne Allah za a iya cewa masa
a cikin 404 nan akwai guda 16 wanda yake shine kashi 3.7 a cikin 100 kenan na waɗannan wanda suka kama suka rasu. An shiga loko-loko gida-gida ana faɗakar da mutane an kokari a inganta ruwa, an gaya mutane abin da za su yi don su kare kansu, an kula da ruwa, an yunkura wajen tabbatar da an sa ruwa magani kafin a yi amfani da shi musamman a sha. Sannan bugu da ƙari ma'aikatar ruwa da ma'aikatar kula da yanayi ta tabbatar da kanci ko ina tsatsabi ke. To wannan abubuwan da aka yi shi ne Allah ya taimake mu. Aka dakile wannan abu nan din
karan ganan hukumomi ne wani suka fama da wannan matsala.
Alal haqiqa abun da akasarin sa a gashwa ne, amma a makwabta din an dan samu daya biyu haka an ba su daya kuma ba su yi tasiri ba, kamar aka rasuwa Yusufari, Bosari da Jakusko. To amma do wannan ba su yi tasiri ba, amma ainihin sa anan ward guda 6 na cikin garin gashwa anan muka samu babban matsala din, kuma alhamdulillah kamar da na faɗa an kawo ƙarshen abu insha Allah. To yanzu babu wani sabon case na wannan abu nan ne.
Tun a shekarar 2010 ne dai aka samu bullar cutar amai da gudawa a jihar Yobe, wato shekaru 8 kenan baya kafin bullar wannan sabuwar cutar wanda hukumomi suka ce sun dakile a jihar Yobe, yayin da hukumar lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da sauran kungiyoyi masu zaman kansu da ma gwamnatin jihar Yobe ke cigaba da sa ido da kuma faɗakar da kawunan jama'a game da yadda za su kare kansu na kamuwa daga wannan cuta na amai da gudawa. Haruna Dauda Biyu, Muryar Amurka daga Damaturu jihar Yobe, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
Kanzu kuma ga wannan guzurin albarkacin azumin watan Ramadana.
Zaman lafiya hakika mu a tsarinmu na musulunci ya koyar da mu zaman lafiya. sosai kuwa domin mun koyi wannan ne a wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shi annabin nan namu ya zauna da waɗanda ma ba musulmai ba har ma ya kai ga in ba su da lafiya yakan je har gida ya gaishe su saboda me saboda gwadawa al'umma yadda zaman lafiya yake kuma sannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taba cutar da su ba kuma sannan suna zaman lafiya da su sannan kuma da wannan yasa muke jawo hankalin al'umma musulmai gashi muna cikin azumi ya kamata mu yi kokari mu yi abubuwa guda uku na farko mu dage da addu'a wa kasar mu Najeriya da duniya baki daya Allah ya zauna da mu lafiya abu na biyu mu zama masu hakuri kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shahara wajen yin hakuri da kowa da kowa sannan abu na uku mu zamanto masu hangen nesa inda haka iyayenmu suka zauna da fadace fadace da mu za mu tashi a cikin yaki ne gaba daya to iyayenmu sun yi hakuri musamman tsakanin kristoci da wanda yake amana tsakanin kristoci da musulmai an zauna irin na shekarun baya can ana zauna lafiya kowa na addinin sa ba wanda yake tsangwaman kowa
to Allah ya kara mana zaman lafiya yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka kafin mu je ga shirinmu na gaba
ai ya ga rabu menina nake ci
ai ya rabu menina nake ci
ka ji kallon guna san za fadi yake sha ta gobe ne yake ci shina ka kamar roka na na zan ya shato mammalo gumi da yake ci
kaya ya ragumi na nake ci
maso zowa ofin koye ofin maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi da yake ci
kaya ya ragumi na nake ci
idan dai kaga mutum bi zama tabata gumi na yake ji
kaya ya ragumi na nake ji
sai an shawu ya kan sha dadi kaya ya ragumi na nake ji
kaya ya ragumi na nake ji
sai an shawu ya kan sha dadi kaya ya ragumi na nake ji
kaya ya ragumi na nake ji
kama da zamane na kawayen mu a kasni ke yawuna ya zan hanna haudoki keke ina bin sababur yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na nake ji
kaya ya ragumi na nake ji
kuma kowa ya mike dangi ko tattale ku neme na kan ku kama kowane gumi
na yanzu karfe 3 dare ne da minti 13 anan Washington DC ga shirin ciki da gaskiya
Assalamu alaikum. A makon da ya gabata, mun kawo muku labarin harin da wasu ƴan bindiga suka kai wa fulanin da ke fafutukar ganin an yi wa ƴan uwansu da ƴan sanda ke tsare da su adalci. Inda har aka kashe guda daga cikin fulanin biyu da aka kai wa harin. Idan masu raruna biye da mu, su dai waɗannan fulanin da aka kama sun kai shekaru biyu a ɗaure, ba tare da an gurfanar da su gaban alƙali ko yanke musu hukunci kan abin da ake zargin su da aikatawa ba. Aka kuma bukaci lallai sai ƴan uwan fulanin sun biya wasu kudade masu yawa wanda ya faru daga naira 200,000 kuma 800,000 sannan ya koma miliyoyin naira har ta kai ga fulanin sai da suka sayar da shanun su har garke 7 kamar yadda suka faɗa suna ba da kuɗi ana musu alƙawarin za a sako musu ƴan uwan su amma ba a sako su ba baya ga asarar dukiyoyin da suka yi sai gashi har ɗaya daga cikin ƴan uwan fulanin ya rasa ransa a hira da filin ciki da gaskiya da Shu'aibu Lautai wanda shine ma ya tsallake rijiya da baya duk da dai shi ma ya samu raunin harbin bindiga ya ba mu labarin yadda lamarin ya faru a wannan makon zamu ji ta bakin babban wansu fulanin masu gwagwarmayar ai sauraro lafiya suna na Sarfil Hashin Gumel
muna tare da ɗaya daga cikin kuma ɗan uwan waɗannan mutane da aka kama kuma ɗan uwan shi ma marigayi Halilu wanda aka harbe wanda shi ma ya shaida yadda wannan lamari ya faru. Ko za ka bayyana mana sunanka ne farko?
To sunana ni ne yayan su babba, babban su yayan Shaibu. Eh sunana Adam Allahi Laute.
Wato Adamu kai ne ka je ka samu Sale Bayari ne kai kai masa karar maganar nan taku?
Eh sosai ni ne da aka kama mu kanuwan mu mukai abi yafi karfin mu, mun ga ku an dauka su an kai su kasan anyamur za a hallagar da su. Sai na gudu na je wajen Sale Bayari, na she Sale Bayari an kama mu yan uwan mu yau Musa Ali kaman kusan shekara biyu an ki a sako mu kanuwan mu, ana so a kashe su ba laifi ba komai. Don Allah ku ne shugaban kungiyar mai ittala, ku zo ku taimaka mu kar a kashe mu yan uwan mu a banza. Gwamnati bai binkishe ba, ya she ko ga abin da suka yi ba, kotu ba a kai su ba, ba a yi komai ba, ba a yi binkishe ba ko a gane suna da laifi ko a kai su gaban kotu. Sai a yi da sunan, a yi da sunan, muna ta sayar da dukiyar mu, muna ta gallasar da dukiyar mu, iyayen mu tsofon mutane ne, suna nan mutane da ne, baban mu suna nan da rai, duk kusa kutunan ba mai kaman shi, duk tijo ne, duk abinda faru sai shi a barman Allah. To gashi yanzu an kare mashi da yaran shi, abinda sa na je na kai man Sale Bayari gudunmuwa, Sale Bayari ka zo. Ku ne masu idon gwamnati, ku ne kuka son komai, ku gaya man gwamnati ku binkishe ina laifi yaran nan da za a rike mamu yara a kai su kotu har shekara biyu ba za a gabatar da su a kotu ba. Sai a zo a yi da sunan, sai ana so a gallasar da mu a kashe mu. Yanzu gashi nan Hoshair da Halilu kaman tauga tun da aka haife su, ba su rabuwa dare da rana. To an kai man gwamnati korafi, sun ji abin da ya faru, mun gallasar da dukiyar mu ba komai. Zamani fulanin daji ya zo a kawo irin wannan korafi, ba za a tura gwamnati ya je ya binkishe ba. Fulanin daji har yashe ya sai da wajen garke bakwai, gwamnati ba zai je ya gada idon ci ba, ba gwamnati a kasa, wato ba tausayi kenan ko, tunda mu ba mu yi makaranta ba. To mu yanzu shikenan mu zama mu ba bayin Allah ba kenan. Yanzu to gashi na akan gwagwarmaya da ake yi na yanzu, gashi Halilu da Hoshe sun je wajen Shanu da yamma, sun sayo mashin za su dawo da yamma. An je an taya su an kama harbin su an kashe Halilu. Hoccere yau gashi ba shi ba sha, Alhaji Laute ba zai iya ko sallah hajiya da Lubai iya shi abinci, sun hana mu ga mata yansu. Halilu yana da iyali har guda uku, an bar mu da marayu, ga dukiya an gallasar da shi. To shi ne na ce, to ni yanzu za mu do mu kawo man gwamnati, tunda an kama mutum ɗaya cikin shi yana nan hannun yan sanda, in zo gaban duk duniya ji wannan labari, gwamnati ya yi ya binkisho mutanen nan, kasu zo su gama da mu. A shekaran jiya na ji su yo runduma sun zo a kwanya, wai suna so su nemi wai ina muke a wajen sarkin garinmu Alhaji Ibrahim, sun zo suna nemi wai suna so su je gidanmu ko su yi mene, Allahu alam. Shi ne na ce ta Shaibu, tashi mu je mu gudu mu kai man manyan mu, ko Allah sa su cece mu ko kuma su bar a gallasar da mu a gama da mu, shikenan abinda Allah ke so. In shi ne musulunci ya she ai, to shikenan mu daina ma gaya man gwamnati. Yanzu da gashi an kama Sule, mun gaya man gwamnati ba so daya ba so biyu ba, a tura gwamnati su je su yi binkishe mana. To ba ai ba, ga Sule shan hannu a yamura, dukiyan shi ya watse, namu ya watse, iyayen mu ba shi ba sha, mu rasa yadda za mu. To yanzu gashi na ana harbin mu kaman naman daji, kuma ashe akwai gwamnati a kasar nan, to ba mu gaya man gwamnati ba ne. To shikenan daga yau mu in ai mun wani abu ba abin da za mu fada.
Wato Adamu Laute, ai magana neman irin wannan ba a dinawa sai ranar da Allah ya hukunta abin da ya hukunta. Wato kowa a kasar nan ai adalci yake bukata ana yi. Me zaka tuna lokacin da ka ji labarin an harbi Halilu, kai kana ina ne a lokacin?
Lokacin muna gida, mun gama a shan, sai muka ji Hoccere ya bugo man iyalin Shaibu, an harbe su fa, an kashe Halilu. Shikenan mun ruga da gudu da komai da mashi, muna gudu mun je, sai mun ji har an dauko gawan an karwoci wajen doctor. Shikenan sai na gudu na je na samu DC Onakonya, na ce to DC ga abin da same mu fa. Kuma an kashe Halilu, muka zo da yan sanda sun ga gagawan Halilu, na ce to mu yanzu abin da muke so gwamnati ya taimaka mu, musulmi ne ba mu kai gawan mushiwari, a taimaka mu. Yan sanda su sa hannu a je a yi mashi sallah, kuma yan sanda su tashi su yi aiki. An zo da yan yutu guda biyu na ƙauyen Alaƙa, su ne suka taya Shaibu ya dauko gawan hoshere sune sun ce eh to mutumin nan da hoshere ya biyo da gudu ya shiga gudun ana kiran shi Shaibu kai ana kiran shi Musa to shine kuma dan sanda sun yi kokari sun je sun kamo Musa na yanzu haka yana hannun yan sanda shikenan yan sanda na konya ba ta bangaren shi bangaren Adol sai aka dauki magana aka kai shi Adol aka ce to Shaibu ya samu DPO na Adol to shi Shaibu ya riga ya hasala mun ce to yanzu in haka ne Shaibu ba zai je wurin ba aje a gama da shi yanzu a janye magara a kai shi wajen area commander na idda in an kai shi wurin to shikenan maganan nan yanzu mu ba abinda muke so a dauko shi a kawo shi gaban manya su binkici maganan nan don Allah don Annabi kar a ƙara dangin mu
a Adamu Laute kai kana zargin cewa waɗanda suka kai wannan hari suka kai shi Halilu suna da dangantaka da wannan labari da ake yi na kama su yan uwanku waɗanda suke kudancin Najeriya
ai duk wuraren nan ba wanda sun an kama su le wajen shekara bi shekaran mu 10-15 wajen akwai ba wanda bai son mu ba wanda bai son su le kuma yadda muke zama ƙasar nan da masu ƙasan ba mu da wani laifi muna zama lafiya lau da su to illa iyaka wannan zargi da aka yi mamu to bayan shi yanzu kuma mun kai kuka a binciki mutanen nan in suna da laifi a kai su gaban kotu hukunta su in ba laifi a rike mutum har yaushe to shikenan yanzu an zo mutane mu din wanda muke tsaya yanzu an zo ana farautar mu to shikenan abinda muke fada da in ƙarya ne to yanzu ga gaskiya fiti gashi yanzu an harbi Halilu an kashe shi ga hoshere an harbe shi bullet biya same shi Allah ya taimake mu da bullet nan shi ma da kashi gashi yanzu ana tare da bullet din to yanzu abin da sa muka gudo muka kawo kukan nan gwamnati don Allah don Annabi ya je ya dauko maganan nan ya kawo shi nan su binkice da kansu su ga in gaskiya ma su gani in karima ai ido ya kori gani ko kai yanzu da kaga bullet na hoshere nan kaga gawan Halilu da yan sanda sun tabbata kila gaskiya ne yanzu don haka yanzu tunda ba a kare mu haƙƙin mu to a kawo shi nan federal in ba a kare mu haƙƙi shikenan sai mu bar ma kai ƙara wajen gwamnati mu dangantaka Allah saboda barnan da ake mamu yanzu ya yawa
yanzu dai wannan wasiƙa da naga wacce aka tura wa shi babban sufito na yan sanda Ibrahim Idris sannan kuma kun ba da kofi ga commissioner yan sanda na jihar Kogi kazalika kuma da mataimakin commissioner yan sanda na jihar Kogi to daga wannan yanzu wani mataki za ku dauka tunda kun ce rayuwar ku tana cikin hatsari za ku saki komawa kogin ne ku ci gaba da zama koya
to yanzu za mu bar iyayenmu dole mu koma da iyayenmu da dukiyarmu da yayanmu duk suna shan dole mu koma yanzu mu yi kalman shahada in gwamnati bai dauki mataki to an kashe mu kara ai komai tunda mun sha mu kawo korafi wajen gwamnati ba mu ga komai ba ba sai koma mu yan uwa ba abin kisha ba yanzu an kashe mu dukiya to an bar wannan yanzu an zo an hawo mu ana kashe mu yanzu daya da to mun tabbatar yanzu za a ƙara yanzu ba za mu iya mu kwana gidanmu ba
a ci gaba da bibiyar wannan batu da kuma tabbatar da ganin an yi wa planin adalci idan Allah ya kai mako mai zuwa filin ciki da gaskiya zai sake ziyartar ofishin babban sufeto janar na yan sandan Najeriya Ibrahim Idris yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya Mr. Phil Hashin kuma ke cewa mu kasance lafiya.
To yanzu kuma ga wasu daga cikin sharhin jaridin Kamaru.
Zan fara sharhin jaridin namu ne da jaridan Emergence anda tafiya na farko ta labarta mana cewa manyan sarakunan gargajiya na bangaren yan awalin ingilishin kasar jamhuriyar Kamaru sun fara dukufa ka'in da na'in wajen lalibo hanyar zaman lafiya a yankin nasu sai kuma jaridar Metayo anda ita ma ta hango mana cewar zaɓuɓɓukan guda biyu da za a gudanar na yan majalisar dokoki da kuma na ƙananan hukumomi a kasar jamhuriyar Kamaru hukumar zaɓe na kasar Elecam ko Election Cameroon mai yiwuwa ne a gusar da zaɓuɓɓukan har zuwa shekaran baɗi na 2019 sai kuma jaridar La Nouvelle anda ita ma ta hango mana cewar matsin lamban da waɗansu manyan ƙasashen duniya suke wa shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Moussa Biya wanda ya kwashe shekaru 36 a karagan mulkin kasar ta Kamaru a zaben shugaban kasar da za a gudanar na wannan shekarar 2018 suna neman sanya tsohon sakataren kasar Kamaru Marafa Hamidu Yaya a matsayin dan takararsu domin ya zamanto shine zai karbi kujeran shugaba biya sai kuma jaridan Mutation anda ita ma tace yau kwanaki 100 kenan da shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya yayi wa gwamnatinsa gyaran fuska kana ya kama waɗansu tsofaffin ministoci ya dankara su a gidan yarin kasar sai kuma jaridan Economy ita kuma cewa ta yi shugaban kasar Kamaru yana ci gaba da gudanar da manyan ayyuka musamman a fadin kasar domin ganin cewa ya cika alƙawarin da ya yi wa ƴan kasar ta Kamaru wajen ganin cewa ya canja fuskan manyan biranen kasar har ma da karkara jaridan Information kuma ta labarta mana cewar kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru Isa Ciroma Bakari ya faɗa wa manema labarai cewar ko me yasa yake marawa shugaba biya baya musamman wajen ganin cewa shi ma yana daga cikin manyan ƴan adawan kasar ta Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura
Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio VOA America mai magana Hadi tsohon sarki Daura da Allah ina so ku bani dama domin in yi tambaya ga hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa akan kin shirya zabe na sanata na Katsina ta Gabas wato madawakin Daura wanda Allah ya yi wa cikawa saboda mun ga a kudancin kasar nan an samu makamancin irin wannan matsala da sanatan ya mutu sati uku ba a yi ba aka shirya zabe.
Assalamu alaikum mai magana Malam Hassan na tsibirin Maradi a Zuwa Sarkin Garin Mazaunin Kumashin Ghana Sabon Zango. Muhammad Isko na ji kana wata magana ka ce wai kana mulki kamar sayyid na Umar. In ce to in kai ka faɗi in kuma ɗan shammin ka ne suka faɗi. To Allah ku hankali da Allah dan sayyid na Umar shi ko kwana bayi yana biyar dare ne. Yaje in wani talaka na kuka bai ci abinci ba dan kar Allah ya kama shi da wannan nauyin talakan. Kai kuma kana can kwance kuna huta ku.
To ga labarai kuma a takaice.
Ganawar nan ta musamman da aka gudanar tsakanin shugaban Amurka na Koriya ta Arewa ya kawo ƙarshe a jiya Talata tare da alƙawarin kawo ƙarshen shirin kwance lamarin makami mai linzami a zirin Koriya. To sai dai kuma abinda ake sa ran ya zama babban labari a wannan ganawar ba shine fito fili ba a ƙarshen jarjejeniyar da kasashen biyu suka sa wa hannu. Domin ko shugaba Trump ya ci gaba da nanata cewa zai dakatar da atisayen da ake yi tsakanin Amurka da sojojin Koriya ta Kudu. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce zai yi wahala kasarsa ta ci gaba da tsayawa cikin yarjejeniyar makami mai linzami ta shekarar 2015 da aka sa wa hannu da kasashen duniya muddin ba za ta amfana ba daga wannan yarjejeniyar. Rouhani ya faɗa wa shugaban Faransa Emmanuel Macron ta wayan tarho shi da sauran kasashen da ke suka sa hannu a wannan yarjejeniyar irin su Burtaniya, Germany, Russia da China cewa wajibi ne fa su samu hanyar da za su saka wa kasar ta Iran. Bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar ficewa daga yarjejeniyar ta da kakabawar Iran wato takunkumi. Kasar Girka da na Macedonia sun cimma wata yarjejeniya da ta kafa tarihi a jiya Talata. Hakan ko ya biyo bayan kwashe lokaci mai tsawo ne suna gaba da juna wanda ya haifar da samar da yankin na Macedonia wacce take yankin jamhuriyar Yugoslavia da kuma tsohuwar kasar Macedonia ta Arewa.
Masu haro da kama kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi za mu sake dawo insha Allah da wani sabon shirin. Idan ana so a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In zama da din Shiladin Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo. Sai injiniyan mu Darrell Smith Mahmud Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.